أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانك فات الدين المسلم في a yau muna 11 ga watan Ramadan a shekara ta 1443, muna kuma 12 ga watan 4 shekara ta 2022. Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na Muhammad Tafi'u Foundation da ke Barik GRA a garin Gumel, don ci gaba da tafsiri na ƴan uwa mata a wannan rana ta talata. A wancan satin mun yi karatu ne cikin suratul mujadala, inda muka tsaya akan aya ta 6. Yau za mu tashi akan aya ta 7 ko aya ta 8 kenan. Ko alam tara ila alladhina nuhu anin najwa thumma ya'uduna limanuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal udwani. أكرمك الله سيكرا تام جاء من السوق صادق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله من غير ما دوكا يسي ألم ترى شن بك غني با wannan tambaya ce Allah madaukakin sarki yake yi litaqrir domin tabbatarwa. A ila ladina nuhu anin najwa, baka yi duba ba zuwa ga wadanda aka hane su anin najwa dangane da gani ko tattaunawa kebewa gefe daya. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه سننكم سيسو كوما زوى ذا أبن ذا أكا هنيسو أكيش. النجوى أنا إتشي غاني كوتا تاوناوا ودري ذا منتو إدن أنا تكين الأمى وصدا سكيدي دولوك سيدا سكي وانا تاوناوا saura ɗan uwa za su sha jinin jikinsu cewa akan wani abu ake ganawa ko wata gulma ko wata tsurku, hakan sai ya jefar da damuwa a cikin ransu. Wannan ana magana waɗanda aka hana akan najuwa ɗin. Malamai suka ce Yahudawan garin Madina ne, wasu kuma suka ce munafukai ne. Idan mutane musulmi suna zaune su kuma sai su koma gefe, wannan in ya kalli wannan suka ɗan tattauna sai su kalli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in suka kalle su su kuma sai su ji wata damuwa a ransu, me yasa suka kalle mu, me yasa suka yi wannan zancen, tunda za su dan taba juna su dan nuna su, kana da ganin sa baka san me aka faɗa ba. To sai waɗannan masu imanin ya zamanto suna tambayar kansu la'allahum balagahum an ikhwanina wa qarabatina min al-muhajirin wal ansar qatlun aw musibatun aw hazima, watakin ƴan uwanmu cikin mutanen Makka, watakin ƴan uwanmu cikin mutanen Madina, ko an kashe su ne a wani gurin, ko wata musifa ta afka musu, ko an karya su ne a fagen daga. Wannan shine abin da yake zuwa cikin zukatan masu imani, da an kalle su an yi watan kuskus din, to su kuma zai damuwa ta zo musu are me yasa ƴan uwansu musulmi, ko kuma wani abu ne ya faru wanda babu daɗi. Su kuma suna yin wannan ne su kuma dama don su jefa wannan damuwar da ruɗu a cikin zukatan masu imani. Sai aka ce su daine. da aka ce su daina yi din ba su daina ba sai suka ci gaba da yi sai Allah ya saukar da wannan ayar sai alam tara ila allazina nuhu anil najwa thumma yauduna limanuhu an sai kuma su koma zuwa ga wannan hanin da aka yi musu wannan kenan yana gwada mana cewa idan an samu abin da shari'a ba ta so akai hani akan shi to wajibi ne idan mutun ya san wannan abin an hana ya hanu kuma kar ya saka koma masa in ya koma abin zargi ne a wajen Allah ai da suka yi a karan farko an musu uzuri an hane su da sun hanu da magana ta wuce to amma sai suka sake dawowa zuwa ga abin da aka hane su sai ce thumma yauduna limanuhu an wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul to yanzu ka tashi tattaunawar kuma a cikin tattaunawa suna yi ne bil ismi ay bil kadhibi suna fadar abin da yake ƙarya ne wal udwan da zalunci wa ma'siyati ar-rasul da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk wani gani a duniya da za a yi tsakanin mutum biyu wanda Allah ya ce shine na uku su ko mutum uku wanda Allah ya ce shine na hudu su ko biyar wanda Allah ya ce shine na shidan su ko kasa da haka ko sama da haka wannan ganawar kar ta kunshi ƙarya kar ta kunshi zalunci tunda ya ce an hana waɗansu ganawa amma gashi sun dawo suna ganawa a bisa ƙarya ita ce al-ithm wal udwan da zalunci wa ma'siyati ar-rasul da saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam in yace ayi gabas su sai su yamma in yace ayi wannan sunnar sai su saba wa wannan sunnar in yace a bada kaza sai su ji badawa kar ayi kaza sai su aikata wannan kaza din wa ma'siyati ar-rasul da haka kenan duk wanda yake so ya zauna lafiya a duniya ko da ya samu damar da zai gana to kada ganawarsa ta zamanto akwai ƙarya a ciki kada ta zamanto akwai zalunci kada ba ta zamanto akwai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ganawar da ta kunshi wannan to asara ce a cikin ta shi yasa ma Allah ya faɗa cikin suratul nisa'i yace la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alkhairi cikin duk yawancin ganawar da mutane suke kowace da wance su keɓe da wane su ware da wance su koma gefe to duk abin da za su tattauna babu alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqatin face waɗanda suka yi umarni da yin sadaka waɗanda in suka tattauna Allah zai ce alasa albarka cikin tattaunawar akwai lada to waɗanda suke umarni da yin sadaka ya kamata a bada kaza ya kamata a ciyar da kaza ya kamata a taimaki wani su ne akwai alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko suka yi umarni da wani abu da shari'a ta sani wanda bata sa hijabi a umarce ta da sa hijabi wanda bata biyayya ga mijinta ayi masa nasiha da ta sa wannan kibewar idan an yi umarni a cikin ta to akwai alkhairi a ciki wanda bata zuwa makaranta a umarce ta da zuwa makaranta wanda bata fara raya daranta wajen yin ibada ga ubangijinta da salloli ko da raka'a biyu ce ko uku ce a tattauna dan a bata shawara wanda bata dadi da mahaifanta a gaya mata mutuncin mahaifa a kebe a tattauna wannan shine tattauna da suke da alkhairi illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nasi ko kuma sulhu tsakanin mutane wannan dai tattauna da take da alkhairi amma duk tattauna da take an yi ƙarya a ciki ko an yi zalunci ko an yi saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tattaunawa ce irin ta Yahudawa da Allah yayi hali a kanta wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul sai ce wa idza ja'uka idan su wannan Yahudawan sun zo maka sun sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce hayyauka suna maka gaisuwa suna yi maka sallama bima lam yuhayyika bihi Allah da abinda ba shi Allah ya gaida kai da shi ba ma'ana su dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ba irin wanda Allah madaukakin sarki yace a mai ba me yace gaisuwar da Yahudawa suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi ya rawaito wani hadisi wanda Tirmidhin yace hadisi ne hasan sahih yace ya tabbata daga nana Aisha. Nana Aisha take cewa jaa unasun min al-yahud ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu taron jama'a cikin Yahudawa sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a irin gaiso da za su mahi assalamu alayka ya abul qasim, mana mutuwa ko masifa ta tabbata a kanka, madadin assalamu. Sai suka cire lamu din sai suka ce assalamu alayka, wanda yake sauraro zai dauka sallama akai, amma su kuma sun cire halafin namun da yake nufin aminci. Sai suka ce assalamu alayka ya abul qasim fa qultu. Nana Aisha da take zaune da taji wannan kamar taba mijinta akai, ita ma sai tace assalamu alaikum wa fa'ala Allahu bikum wa fa'ala. Fa qala alayhi salam ma ya Aisha fa inna Allah la yuhibbu al-fuhsha wa la tafahush. Da taji an taba mijinta an tsikare shi, sai ta hau fada tace kuma mutuwa ta tabbata akan ku, Allah ya tsine muku, Allah ya muku kaza, Allah ya muku kaza. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sarara Aisha, Allah baya san alfasha kuma baya san yada alfasha. Kage yanzu ita tayi ne dan kariya ga mijinta, dan tsare martabar mijinta, ya tana zaune lafiya da mai gidanta, wani zai zo har inda yake ya zage shi ya gaya mai bakar magana, ita kuma sai ta zabura dan bada kariya ga mijinta, dan me za a nemi masifa ga mijinta. To wannan ya nuna cewa kenan ko taba mutun akai, aka shiga gonarsa, aka ci zarafinsa, to kuma ba a so ya zo da alfasha a wajen wannan ramuwa. Tunda yanzu gashi an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa ta tabbata a gare shi, Nana Aisha ta ce ku din ne za ku mutu, Allah ya muku, Allah ya muku. Sai manzon Allah ya ce Allah baya son alfasha kuma baya son mai yada alfasha. Da haka wanda yake nufi ga ƴan uwa mata kenan, ko da wani ya ci haƙƙinku, wani ya danna dama da kuke da akwai, idan har za ku kebe dan tattaunawa akan wannan haƙƙin da aka danne, to kada ƙarya ta shigo ciki, kada zalunci ya shigo ciki, kada saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ciki. Idan za a rama, to kuma kada ayi abin da Bahaushe yake cewa kowa yayi mana kankara za mu yi mai na itace ko duk wanda ya mun daya sai na mai goma, banna tsoro duk wanda ya taba ni sai na maida mashi. Wannan duk yana cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so, ko da mutum zai yi ramuwa to kar ya rama sama da abin da aka yi mashi, kuma idan mummuna aiki ne to kada ya rama da mummuna. Da haka sai ce mata sarara Aisha, Allah baya son alfasha. Sai nan Aisha ta ce ya Rasulullah alasta tara ma yaqulu, manzon Allah baka ji abin da suka faɗa ba ne? Ita a fahimtar nana Aisha da aka wa manzon Allah mummunar addu'a ai bai ci ba, da haka sai take so ta bada kariya ga mijinta. Da haka da ya kwabe ta sai take cewa manzon Allah baka ji ba? Ita nufin ta kenan idan da manzon Allah ya ji abin da aka faɗa to da zai bada dama ta ci la'anta, ta ci gaba da la'anta, ta ci gaba da wannan tsinuwa din. Da haka sai take so ta faɗakar da manzon Allah, alasta tara ma yaqulu, baka ji abin da suka faɗa ba ne? Baka ji ba? Fa qala alasti taraina ma aruddu alaihim ma yaquluna aqulu wa alaihim, ke din baki ji yadda nake amsa musu ba? Da suka zo suka ce ai mutuwa ta tabbata a gare ku, ai ban amsa musu ba, na ce ku kuma wa alaikum assalam, ta ne kuma wa alaikum. In sun ce mutuwa ta tabbata a kaina, ni ma sai na ce wa alaikum, ku din ma mutuwa ta tabbata a kanku. In sun ce bala'i ya tabbata a kaina, sai na ce wa alaikum, ku din ma bala'in ya tabbata a kanku. Sai ya ce kuma ni idan na faɗa Allah zai amsa min a kansu, su kuma in sun faɗa Allah madaukakin sarki ba zai amsa musu ba. To kenan idan zan faɗi kalma ɗaya ta ɗauka min haƙƙina, ta biya min buƙatata, baya buƙatar in yi asarar kalmomina, bai buƙatar in yi asarar lokutana. Da haka kenan koda wata an taɓa ta an danna mata haƙƙinta, to kar ya zamanto ita ce mai baloko ko unguwa, ana ce mata mai rangwangwan. A duk in an taɓa ta kowa ya sani unguwar, ta yi ɗaurin ƙirji, ta jefar da hijabi, ana doke-doke, ana ifa-ifa a unguwa, sai ya ga ta ɓata mutuncinta, ta ɓata mutuncin mai gidan, ta ɓata mutuncin 'ya'yanta, wani ko zo aka yi za a aure ta a ce kai wani yar gidan masifar ai uwarta in ta daure kirji kaga yake rai ita ta cuci kanta ta cuci yaya da haka kenan idan an maci zarafin ki idan kina da kalma ɗaya da za ta biya bukata to ki biya bukatar da ita idan aka ce miki tsinanniya misali aka baki labari ai wancan ta yi gulma da ke ta ce miki tsinanniya idan kina da kalmar da za ki rama kwaya ɗaya to ta isa ta ce mun tsinanniya sai ki ce Allah bai tsinawa masu imani ta wadatar tsinanniya ki Allah bai tsinawa masu imani watakil ta ce baki fasika sai ki ce a duk wanda ya jifi wani da mummunar kalma idan ba ta saba ce tana komawa kanshi wannan kalma ce kwaya ɗaya idan kin faɗe ta tana ɗauka miki ramuwa kuma tana mai da bala'i zuwa wanda ya faɗe ta ni za ta gaya haka to a ita ma uwarta kaza ubanta kaza ka kaga an shiga fasikanci yanzu ke aka wa yanzu ke kin hada da ita da uwarta da kakarta idan kin rama akan ta an ce ramuwar ta yi daidai to mahaifiyarta fa kin ci bani babanta fa kin ci bani ƴaƴanta da kika haɗo a ciki kin ci bani kuma a ranar gobe alkiyama idan an tahi biya baki da guntun lada da za a ɗauka zunubin su za a ɗauko a ƙara da haka bai dacewa ɗan uwa mata su ɗauki al'adar yahudawa duk lokacin da za a yi gani za a tattauna nakan nanata wannan ƴan uwa mata akwai tsurku akwai tattaunawa ko da ba tsurku ba ce da an jima za ka ga wancan za ka kalli wannan kus ko a gidan biki ne sai ga nan to duk inda aka tattauna kuma zan sai ne da an zoya ga sun yi dariya haka sai a kalli nan a kalli nan wannan yana gwada cewa ke dan wannan zancen da aka yi ya shafi nan ko ya shafi nan da aka yi ga gidan biki ana cewa to su waɗancan saboda haka gidan bikin kuma sai ya jiyo kansu a zuwa kan a gani suke su sun fi kowa su suna takama masu kaza ne ko ƴan gidan kaza ne ko matan kaza ne dan haka suna cutar da mutane a daidai lokacin su ma mutane suna cutar da su da haka in san samu ne idan an tashi zama ya zama tun zaman a dunkule ki duk abin da za a yi kowa yana jin me ake yi wannan zai kashe kofar wannan tattaunawar da gani kuma idan za a yi wannan gani to ya zama to alheri ne ya zama to da'a ce da biyar Allah maɗaukakin sarki Allah ya hana a yi hali irin da ya zugawa wa ya tajawwaza bil ismi wal udwani wa ma'siyati ar-rasuli wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhajjika bihi Allah suna gaida ka da abin da Allah bai gaida ka da ba wa yaquluna idan sun kare cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su fada a ran laula yu'azibuna Allah bima naqul to kuma me yasa Allah bai azabtar da mu ba bai muna azaba da abin da muke fadi ba yahudawa sun sani cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sun yi san yadda annabi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum suna gane manzon Allah sun tabbatar annabi ne irin yadda suke da ƴaƴan gidansu ƴaƴansu ne yanzu duk wacce ta sun kuya cikin ku ta haifi da ba ta shakka ba anta bane ba ko akwai randa wadda ta taba aihuwa za ta yi shakku cewa dan wannan da take goyo ba danta bane akwai yadda zai wata kin har gana ma namiji idan bata kare mutuncinta da martabarta ba wata ilmi gidanta yake zarginta an ya bata cuce shi ba amma ita matar a karan ganta akwai randa za ta yi shakku wannan dan da ta haifa ba danta bane ba babu randa za ta yi shakku dan da ta haifa ba danta bane sai aka ce to yahudawa suna gane manzon Allah kama ya arifuna abna'ahum irin yadda suke gane ƴaƴan cikin da suka haifa to kuma sun san taba annabi masifa ce da bala'i da suka koma suka yi gulma suka ci mutuncinsa sai suke tsammanin Allah ya aiko musu bala'i ya kama su sun yi ɗaya ba a yi ba sun yi biyu ba a yi ba sun yi uku ba a yi ba sai suka ce kai laula yu'azibuna Allahu bima naqul inda wannan abun da muke yi ba daidai bane to me yasa Allah bai kama mu da wannan laifin da muke aikatawa laula yu'azibuna Allahu bima naqul to galibi ƴan uwa mata ko ƴan uwa mutane abinda suke ɗauka suna yin aikin sabo to a musu yanzu in ba a yi ba to sai su ɗauka ba laifi ba ne ba wata in ta ci mutuncin mijinta ta cikin mijin zuza in ta ga ba a sake ta ba ba a doke ta ba ba a wulakanta ta ba ba ta daina samun arziki ba sai ta ɗauka to abinda take kama gaskiya ne sai ta dage ai Allah yana gani inda ba gaskiya bane ai da kaza ya faru saboda tana ganin waɗannan laifukan da kai ta yadda akan ta zai jire amma da Allah bai wulakanta ba bai tazarta ta ba sai ta fara ganin wannan abin da take aikatawa gaskiya ne to su ma Yahudawa haka ne da suka ci mutuncin manzon Allah suka yi gulma suka bata masu imani azaba bata sauka ba sai suka ce laula yu'azibuna Allahu bima nasu to me ya hana Allah bai azabtar da mu da abin da muke fadi ba sai Allah ya ce ga azaba hasbuhum jahannam wutar jahannama ai ta ihe su ai ta fihim jahannamu iqaban gadan agoba alqiyama wutar jahannama ta isar musu uquba ta isar musu bala'in da Allah zai kama su da wutar jahannama ta isa samu ko bata isa ba wutar jahannama ta isa uquba ko bata shiga ba dan haka wacce ta ga ta aikata laifi Allah bai kunyata ta a duniya ba ta yi laifi Allah bai tarwata ta ba ta yi laifi Allah bai tozarta ta ba a cikin ƴaƴanta ko a cikin zuriyarta ko a gidanta to kar ta dauka ta ci sak wata za ta kare rayuwarta tana cutar da mijinta kuma har Allah ya kaddara mijin ya mutu bata gane bata so ba sai ta dauka ta ci sak inda laifi ta yadda Allah ya kama ta to wannan kamar alƙawari ake mata ita ta ta azabar sai a ranar gobe alkiyama amma wanda aka tozarta ta da wuri to ita wannan ta ci riba idan mai zuwa boka ce tana zuwa sai aka gano ta aka ga mutum ai ga wanda ta je wajen bokawa ne da bokawa ne aka yi masifa aka yi bala'i aka yi kamar an rabu to wannan tawa Allah madaukakin sarki godiya da Allah ya tona mata asiri tun a nan duniya ta je an bata wani sihiri ko asiri za ta zuba wa mai gidan a abinci ta sun koya za ta bada sai mai gidan ya kama ta aka sai munafika to gari menene wannan ta kasa bayani akai ta dambarwa to ita wannan tawa Allah godiya da Allah ya sa aka kama ta amma kaga wanda za ta je yau ta je gobe ta lalata gidan ta mallaki gidan kuma a kasa sani duk garin ba a san ba abin da ta yi mai gidan bai sani ba ƴan uwansa ba su sani ba amma sai abin da ta faɗa ake zartarwa kuma har Allah ya sa mai gidan ya mutu wannan ta ji tsoron haƙurta ga Allah madaukakin sarki yasa su ma da suka yi ba a kama su ba sai Allah ya ce hasbuhum jahannamu yaslaunaha ai jahannama ta isar musu za ta shige ta a ranar gobe alkiyama fa bi'sal masir Allah ya ce tur da makomar mutum ake wutar jahannama ce duk wanda zai kare rayuwarsa a ce ya koma wutar jahannama wannan rayuwarsa bai ci riba ba kwana nawa akai a duniya shekara nawa akai a duniya duk wanda aka ce rayuwarsa ta zamanto a wutar jahannama za ta kare wannan mutumin bai ci riba rayuwa ba hasbuhum jahannamu yaslaunaha tur da makomarsu a ce wutar jahannama ce za su shige ta fa bi'sal masir tur da ita a matsayin makoma sai Allah ya umarci masu imani to in za a yi ta tattaunawar ya kamata a yi
ya ayyuhalladhina amanu idza tanadaytum fala tatanajaw bil-ithmi wal-'udwani wa ma'siyati ar-rasul wa tanajaw bil-birri wat-taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun
na'am Allah sai ya ciyo zuwa ga masu imani waccan tattaunawar ta Yahudawa ce da munafikai to ku ɗan uwa mata a matsayin ku masu imani idan za ku tattauna wace irin tattaunawa za ku yi wani irin gani za ku yi sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani wannan kira ne na musamman Allah dan masauri yake cewa duk lokacin da mai imani ya ji Allah a alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ya kamata ya nasu tabbas alheri ne za a bashi ya karba ko kuma wani sharri ne da zai raya lalata duniyarsa ko lahirarsa to sai ya guje shi nan ma sai sake kiran goyi ya kuma su imani idza tanajaytum idan za ku tattauna idan za ku yi gani fala ta tanajaw bil ismi wal udwani to kar ku tattauna cikin abin da yake ƙarya ne kar ki kala labari kin tabbatar ƙarya ne to ku zo ku ji ki ji yadda su ƙarya sai Allah ya ce kada ki tattauna irin wannan fala ta tanajaw bil ismi wal'udwan kada ku tattauna akan abin da yake wuce iyaka ne za a samu haƙƙin da ba naki ba ko ki hada haƙƙin da yake kanki ko ki zalunci wata cikin haƙin da yake nata duk tattara da za ta kai ga haka kar ayi wa ma'siyatar rasul kuma kar ku tattauna cikin abin da yake sabawa manzo ne sallallahu alaihi wa sallam sabawa manzo shine abin da yazo da shi ne shari'a to ku tattauna ku yi meeting cewa kada a bada wannan haƙin kar ayi irin wannan wata kin in bada misali kuma duk lokacin da zan bada misali nakan bada ne galibi akan abin da ya shafi zamantakewar aure mace ba ta da rayuwar da ta wuce ta aure kuma nan ne inda take da taso mai tsoka na rayuwarta kuma nan ne inda kuskurenta ya fi faruwa kuma nan ne inda za a yi mata babban hisabi a ranar gobe na kiyama wasu matan in aka yi sa'a uwar gida da mai binta kansu ya haɗu ko ta biyu da mai bin uwar gida a da mai bin amarya ta uku kenan in kansu ya haɗu to ko dai a cutar da ƙarama ko a cutar da babba to waɗannan guda biyun idan uwar gida ce da amarya za su tattauna to kar su tattauna cikin abin da zai sa a zalunci baƙuwar da ta zo gidan wannan ko kuma dama ana ta rigima tsakanin uwar gida da ta biyu da amarya ta zo sai a ta tsake ta yi fark sai ta je suka daidaita da ita sai ta karanta mata ƙarya da gaskiya to kin ga tunda kin zo ba kuwa a gidan nan ana ta za ana ta za ana ta za mu hada mu yaki waccan uwar gidan ita ce muguwa ita ce mai kaza ita ce mai kaza musamman aka samu uwar gida mai hakuri wannan ta zo ta tafi tana nan wannan ta zo ta tafi tana nan wannan a dago ta tafi tana nan to sai ake zaginta a ce ita ta ki tafiya amma duk wanda ta zo sai ta kore ta to ai rahin sa a wannan bin hefe mitin to bara mu hade bakin mu sai mu za mu ga mai gida mu ga masa kaza in an yi rikici in mun zo an yi da ta biyu ta uku ta bada shaida lalle uwar gida ce barta da gaskiya in an yi da karama ta biyu ta bada shaida lalle uwar gida ce barta da gaskiya to a irin wannan tattaunawa da za a yi akwai zalunci a ciki akwai ƙarya sai Allah yake cewa fala ta tana da bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma waɗannan biyun ko ukun matan gidan su haɗe baki to mai gida ba za mu juya masa baya mu duka tunda mun yi mana ɗinkin sallah ya ki ya ce aure zai ƙara to mu juya masa baya mu bar shi da uwar gidan a mu bar shi da amaryar da za ta zo wata kin saura wata uku a yi aure da haka da uwar gida da amarya da abokiyar shawara ta uku sai suka haɗe kansu to duka duk wanda ya zo kar mai gida ya saurare shi a kyale shi sai amaryar ta zo to kaga daga nan lokacin da suka haɗe kai har zuwa lokacin da amarya za ta zo mai gida ina zai sa kan shi kenan fasikanci zai ko gidan karo zai koma ko barna zai wannan tattauna da aka yi akwai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saba wa manzon Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni duk matar da mai gidan ta ya gayyace ta tai mai taurin kai za ta kwana mala'iku suna tsine mata albarka har sai lokacin da mijinta zai amince da ita to duk wata irin tattaunawa da za a yi tsakanin matan gida akan a cutar da mai gida akwai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wa mata wa'azi a cikin wa'azin da yake musu sai yake cewa kuma haƙƙinta ne ta tsare arzikin mijinta kada ta bada wani abu a gidan ba tare da sanin mijinta ba da umarni shi sai wata ta daga hannu ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah har abinci sai ya ce yo muna da wani arziki da ya wuce abinci kaga kenan haƙƙin mai gida ne a tsare mai abinci a tsare masa dukiya to wata matar idan ta samu labari mai gidanta zai ƙara aure ita ma ta bude operation da ya kawo bahun shinkafa yana tsammani zai wata ya da ƙarar da shi a kwana 14 in yaje sai wakatar na safage ta yi ta dafe haka rika tambayar unguwa in za ku karɓa abinci ku zo ku karɓa in aka kawo fulawa ta lalata ta a yi tuwon fula a yi talaka ƙwan talaka a yi mai take gayyatar 'yan unguwa ina ma za a zo a ci abinci a gidanta ta yi hitsini guda in ya lalace ta tura wa tumaki ina ka za babu in ya kawo mai in za a zuba a tattala galanzu ba ya zubo a zubar da saura a tsamu saura a sai a gurin wanke wanke ka daga abinci ga mai ga kaza to wannan lalata dukiyar mai gidan yana daga cikin ma'asiyatar rasul da haka in ana so a hana mai gida tsarin aure kare zama to ta hanyar lalata dukiyar mai gida ce tattaunawa tsakanin uwar gida da wannan haramun ne bai dace ba wa ma'afiyatir rasul kar a saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hanyar da uwar gida za ta hana a ƙara mata jiya ko da uwar gida da amarya in san su ya hadu wata ce ba ta so su shigo to in za su hana su ƙara ba wani yuti ɗan dabaru da yake ya halatta a shari'a in nace ɗan dabaru bana nufi a je wajen boka bana nufi a je wajen malamin tsubbu baya nufi a yi abin da shari'a ta kasa amma akwai ɗan dabaru da ake hana mai gida ƙarin aure kuma ba zan faɗa ba akan yi ɗan dabaru wata kin aka yi sa'a sai dabarun su yi tasiri ko kowace nan wata kin ta hana ya aka yi ta hana ta ga yar wata da aka yi ta hana in ta ga yar wata da aka yi ta hana nata mijin ya aure to hawa ko a cikin ta ba za ta tana jawbil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul da aka tarki ba da kofa ke in kin yi taki ta yi nasara wannan ki ake ce amma kar ki kira wata ki mata karatu to in mai gidanki zai ƙara aure yi masa bala'i iri kaza ko wani abin gogon hau da ba a so a ci kowace a batta karatunta da hankalinta ya kwace ta in ta rike mai gidanta ita ta jiyo in dai ta kace akan mai gidanta ita ta jiyo in Allah ya kaddara mai gidanta zai ƙara to in za ta zauna ita me yayi matsayinta ya kamata ya dame ta menene haƙƙinta wanda ya kamata ta zabe ta da haka ƴan uwa mata a lokacin da za ku tattauna Allah ya ce fara ta tana jawabin ismi kar ku tattauna akan zunubi wal udwan da zalunci wa ma'siyatir rasul da taba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tanajaw bil birri wat taqwa ku tattauna da al birru abinda shari'a ta sani wat taqwa ai at-ta'a kenan a cikin al birru wat taqwa da kuma jin tsoron Allah madaukakin sarki shine bil afafi amma nuhiya anhu shine kamewa akan abinda shari'a ta hana duk tattaunawa in dai kun san abu kaza shari'a ba ta so sokar a yi duk iya abin da za a yi a yi hakan da sai kuka tattauna uwar gida ta ce to tunda mai gida ya rantsa zai ƙara aure duka mu kulle ɗakunan mu tafi gidan iyayenmu in ya so sai ya je ya yi biko in ya je biko mu kira wa iyayenmu kaza a baki wahala to kar a yi irin wannan tunda mai a cikin wannan tattaunawar babu da'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ya faɗa a cikin suratul qalaq da zamu koda an saki mata Allah madaukakin sarki yayi umarni la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah Allah sai kar a fida su daga gidajen su kar su fice to kuma dan me za su yi shawara su kulle daki su gudu in ka samu wasu mugayen ma kuma yadda tambaya in sun saba jin yaji aka zaura aka aure ta kuma ta san duk gidajen ƴan uwanta aka zaure an sani to in ta tahi za ta bahi wahala yadda ta wani kauye a gwaron sai ta tafi kuma yadda kashe wayar ta a yi ta tambaya kwana uku shi bawan Allah ma yana so ya sani ta je gida lafiya a amintaccen hannu take a buga waya nan bata zo ba a buga anan bata zo ba a buga anan bata zo ba a buga anan wata kalhe bayan sati biyu a gano tana cikin wani kauye a gwaram kafin ya je motar ta lalace ya sha wahalar kudin haya a je can a sake kwara masa kansa a ce ai da mahi ya jawo to kada ai wannan irin wannan shawara wala ta tanajaw bil ismi wal udwani wa ma'afiyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi biyayya ga Allah alladhi ilayhi tuhsharun wanda gare shi za a tado duk abin da muka aikata a duniya ba mu ci sarwa yana nan a rubuce yana nan a aikace ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid ya'lamuna ma taf'alun duk abin da mutane za su furta Allah ya ce ba za su furta wannan maganar ba face akwai wani mai tara magana mai tattalawa yana zaune in kin faɗa zai rubuta duk abin da kuke aikatawa mala'iku suna sanar da wannan abin da kuke aikatawa za su rubuta shi kuma zai zama ko shaida a kanku a ranar gobe a kiyama da haka kar ku faɗa abin da yake ba daidai ba in kun faɗa akwai wanda wallahi daya biyu daya biyu Allah sai ya tada mu idan mun ji tsoron kunyar duniya to kuma ya dan da za a tara ki nan duk tsawayen ki ne nan duk ƴan makarantar ku ne nan duk ƴan islamiyar ku ne nan ƴaƴan ki ne nan jikokinki ne nan makwabtanki kowa yana tsaye kuma Allah ya karanto ita ce tayi ita ce tayi ita ce tayi ita ce tayi wannan karshen kunya da tonan siriri kenan yasa Allah ya ce to in ma kun yi gardama kun ki to ku ji tsoron Allah da za a tada ku a gaban shi ranar gobe alkiyama za a hado mu a tattara mu gaban Allah da haka kowa ya aikata abin da yake shine na alkhairi a gare shi na'am
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Na'am Allah ya ce innamal najwa fi fa'al amarin gani da tattaunawa min ash-shaytan wannan wani kawata mummuna aiki ne daga shaytan wallahi ɗan uwa mata suna da son ganawa wannan ganawar galibin da shaytan ne yake gana musu yake sa musu irin wannan abu ana zaune lafiya kallon sai wata ta dan azurwata idan su akwai da yake koma gefe yake dan sai su zauna daga sun yi zance an yi ne an kafe hannu sai ka fara da an juya an kalle su sai ta wurin da mu wa ta shiga cikin ran su to wannan abin da aka kawata wa waɗannan biyun ko ukun su koma gefe wallahi aiki ne na shaytan dan ya jefa gaba tsakanin waɗancan din da waɗannan yasa ce innaman najwa min ash-shaytan tattaunawa daga shaytan take li yahzuna alladhina amanu dan ya bakanta ran masu imani lokacin da kuna zaune ku uku sai kika ga daya ta tashi duk tashi ga daki da aka ji mai daya ta ce bara in karbo suga ita ma duk ne ta tashi ta fita daki yanzu ba ki barki nake daya a waje sai kika ga daya an kashe hannu kike nan to zaki ji kunci a rai ki zaki ji damuwa to dama gulma ce ta sa suka shiga daki wata kil koda ta tana fa suke bara mu je islamiya mu bada hadda to amma he dan kuma he ga miki cewa wannan fada suke shiga wata gulmace suke yi a kan ki kaga su wadancan he dan ya kawata musu su yi wancan zancan a daki sakamakon me ke din za a jefa damuwa a cikin rai ya Allah ce innaman najwa min ash-shaytan galibi tattauna wannan daga shaytan take li hazuna alladhina amanu dan ya bakanta ran masu imani walaysa bi dharrihim shay'an tattaunawar da shaytan din ba zai cutar da su komai ba illa bi iznillahi sai da iznin Allah madaukakin sarki duk lokacin da za a yi tambana a kai ki duk lokacin da za a yi gulma duk lokacin da za a keɓe don a cutar da ke ko a ɓata ke ko a zubar miki da mutunci ki sa a ranki hakan ba zai same ki da komai ba ba zai rage ki da komai ba har sai idan abin da Allah madaukakin sarki ya tsara zai faru idan Allah ya rubuta abin zai faru ba ki da dabara da zaki hana faruwar abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta a kai ki walaysa bi dharrihim shay'an illa bi idnillah sai ce wa ala llahi da Allah madaukakin sarki ne fal yatawakkalul mu'minuna da masu imani ya kamata su dogara
ya ayyuhal ladina amanu لكم ففسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
na'am Allah madaukakin sarki ya sake magana ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani har yanzu kiran na masu imani ne a wannan sura Allah ya ce idza qila lakum idan an ce da ku nan umarni ne kuma za a bada ko karantarwa ce da ladabi za a karantar da mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza qila lakum idan aka ce da ku tafassahu fil majalis ku buda a wurin zama fasahu Allah ya ce to ku buda nan yafsahu Allahu lakum kuma Allah sai ya buda muku yalwata mu asalin wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabban shi ba da daga da suke da akwai ba daraja ce mabambanta. Akwai wanda suka yi imani tun a ran da aka aiko shi, akwai wanda suka yi imani tun ana kyamatar masu imani, akwai wanda suka yi imani tun ana gallazawa masu imani, ana duka ana kashewa, akwai wanda suka yi imani dole ne da suka bar gidajensu, akwai wanda suka yi yaki, akwai wanda ba su yi yaki ba ma sai bayan da addini ya yaɗe cika tsabgarin abin nan ƙasashen Larabawa sannan suka musulunta. To kowanne yana da daraja gwargwadon lokacin da ya yi imani. To in aka zo zama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai kamata ba wanda ya musulunta yau, ga kuma wanda ya musulunta tun a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci, a ce wannan yana gaba wancan yana baya. Da haka idan manya-manyan sahabbai suka zo sai manzon Allah ce waɗannan din su tashi waɗannan su zauna, ko su buɗa waɗannan su shigo, sai wani yake jin kunci a ransa, to mu an nuna muke nan, mu ba mu da mutunci, mu ba mu da daraja, sai Allah yake so ya cire wannan abun a ransa. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, idan an ce ku buɗa a wajen da kuke zama fafsahu. Karatun ku na uwa mata, wani lokacin za a iya samu guri yayi kunci ko gurin yayi kada, to madadin wata ta balarraje ta bude ɗaya kafa ta yi gabas sai ta yi yamma ta rufe wajen mutum hudu, idan aka sai da Allah hajiya dan gyara wata ta samu guri ta zauna, da an ce dan Allah to an gama, na ɗaya kafar ki ki gyara yadda yar uwarki za ta samu guri, ni ne abin da ake nufi, ku bude gurin zama wani ya samu ya zauna. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yaftahillahu lakum, in kun bude to kuma Allah madaukakin sarki zai bude muku. Idan za mu mai da karatun kan mata a gidajensu, ya za mu fassara idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yaftahillahu lakum. Na? Yanzu na a gurin karatu ne ko? A gurin karatu in an ce ki matsa ba matsala za ki matsa ko? To a gidanki in an ce ki matsa ya matsa za ta kasance? Na? Wallahi ba na ji.
Za a ƙaro wata.
Za a ƙaro wata? To ya za a yi ki matsa to? Ki koma gidanku? Ki koma ki? Na'am. Eh. Masha Allah, to ga ta kai misali mai kyau. Wata ƙilme gidanki ɗaki biyu yake da akwai. Da kina amarya sai aka kawo ki ciki da falo naki. Nan kin cika da kujeru, nan kin cika da gadaji. Shi kuma sai aka bashi kyautar budurwa. Ko ya gano ya biya yana so zai kawo ta. Don aka zo aka tattauna zaman meeting. Ya haɗa ki da Allah ya ce tafassahu a buɗa. A buɗa. Ba a buɗa ba? Na? Kar a buɗa? Na? Sai a buɗa ko? So wataƙil abin da ya fi dacewa idan aka buƙata ɗo. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Ku buɗa a wajen zama to ku buɗa ɗin. Wataƙil wani mai gidan za ka tadda ɗaki huɗu gare shi a gidan. Da ta zo ga ciki da falo naka, da ta juya ta bangaren ta ga wani daki ba abin da yake, ta sake ganin wani dakin sai ta ga ba abin da yake. Mata akwai mugunta akwai wayo. So in ta tahi wannan daki ne ta cika haida tsammo kara, duk kayan da ya lalace ba za ta bada ba. Duk wani kwado da batta so da tukunya haita hirge shi a wannan daki. Allah Allah take Allah ya bata yaro, da ta samu yaro haita sai ta saya masa katifa da wannan ha ajiye a wannan daki. Saboda haka ita ta cinye ciki da falo nan da kwanukanta da tsunmo karanta sun cike, nan kuma ta saba wa yaranta guri. In ma mijin yana da wani da'a wani guri, yadda ke Allah Allah a dada shi gidan ya zauna a wannan ɗakin don ya tokare mata ƙofar higowar wani. So idan mai gida ya buƙaci ɗaya daga cikin ɗakuna, idza qila lakum tafassahu fil majalis, a buɗe a gurin zama, baki da gurin zaman da wuce gidanki. So idan haya kama aka nemi a buɗe ɗin, madadin a buɗe hamata a buɗe ɗakin ya fi alkhairi. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, ku buɗe a wajen zama, fafsahu ku buɗe ɗin, yaftahillahu lakum, Allah madaukakin sarki sai ya buɗe muku. Galibi abin da aka tarbiyyace mu akan shi abinda aka sa mana karatu kuma wani bangaren gaskiya ne yasa ma Balarabe baya kiran sunan kishiya da kowanne suna sai Abarra ana kiranta Abarra saboda yar uwarta tana cutuwa da ita uwar gida da tana balar da jiwa ne a gida yadda take so haka take so a idan mai gidanta zai yi tsaraba ban ruwan sa kai ba ni kaza ba ni kaza Allah zai ajiye mata leda ya gama ita ce an alfa ita ce omega ayi kaza ayi kaza wani abu ma an ta gada ma haifa kwana uku bata taba shi ba tana iko tukunna tana hin kai shi sai an bata guri ko an bata hakuri sannan za ta taba da an karo mata kishiya lissafi ya canja dama da din a taho da leda ɗayan zai a taho da yar babba da yar karama wannan yar karamar da ba a bata ba in ta yi ga daki tana tambayar ranta wai me a cikin wannan ɗaya anya ita ma duka gwaza ya sa a ciki ko ya hada da kuɗi anya ni da ya kawo min lemo ita bai hada da tufa ba ni da ya kawo min aye ba anya ita bai kara mata da kaza ba yanzu wannan abin da ba a baki ya biyo ta hannun shi ba akwai damuwa me yasa to wannan damuwar da ake samu a rai sai Balarabe yake karanta a barra mai cutarwa akwai cutuwa a ciki so idan kika yi hakuri da bukatar ta kama kuma kika ga ba za ki iya maganin abin ba to ki biyayya ga Allah madaukakin sarki idza qila lakum tafaqahu fil majalisi fafaqahu ba a kaina za ta zauna ba da ake faɗa ko mata ba sa faɗin ba a kaina za ta zauna ba sai lali ya zo ƙarfi ta yi duk abin da za ta yi an gama ta ce ta zo mana ai ba a kaina ba za ta zauna ku to in dai kin san in an je ƙarfin faɗin za ki ba da guri to tun a farko ki ba da guri din idza qila lakum tafaqahu fil majalisi fafaqahu me yasa sakamakon idan kun yi akwai asara ko babu sai Allah ya ce yafsahillahu lakum to ku Allah madaukakin sarki sai ya buɗa mu wata kilba mamaki daki daya ka karba a gurin ki yadda Allah ya ga kin wanke zuciyar ki kin karbi kaddara kin yi biyayya ke kuma sai Allah ya sa a gina miki daki a gidan aljanna tunda an ce aljazau min jinsil amal sakamako daga jinsin irin aikin da mutum yayi kin ba wata daki a gidan ki sai Allah ya baki daki a gidan shi na aljanna kin karbe ta hannu biyu sai Allah ya karbe ki hannu biyu kin zauna da ita amana sai Allah ya zaunar da amana a gidan ki duk abin da kike haka za a miki aljazau min jinsil amal idza qila lakum tafaqahu fil majalisi fafsahu yafqahillahu lakum wa idza qila shuzu idan kuma aka ce ku tashi fan shuzu to ku tashi din idan kuna zaune a guri sai aka ce tashi to tashi din wannan ma kai gida ma kar mu kai wannan gida ko fafsa hudin da ya muka ta gida amma dai idza qila shuzu fan shuzu wannan kar a kai ta gida idza qila shuzu ku tashi fan shuzu to ku tashi sai Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana daukaka waɗanda suka yi imani cikin walladhina utul ilma da waɗanda kuma Allah ya ba su ilimi darajatin waɗansu ƙarin matsayi da ƙarin ɗaukaka malamai suka ce ɗaukakar guda biyu ce a ciki yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana ba da daraja ga masu imani walladhina utul ilmi masu ilimi ma Allah yana ba su daraja wasu kuma suka ce atafi ne yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja masu imani da ilimi Allah na ba su ɗaukaka in muka ɗauki fassara ta farko to mutane guda biyu suna da daraja a wajen Allah a yau idan kika yi imani kina da daraja idan kuma kina cikin masu imani sai kika ƙara da karatu to kuma kina da ƙarin wata daraja ta daban imani daraja ta daban ilimi daraja ta daban to kuma inda da Allah mu gwada a cikin gidajenmu kina da kishiya ita ya tafi zuwa islamiyya ke sai kika je islamiyya kika haddace alqur'ani duk lokacin da mutum ke zai dawo gida zai tadda kin yi sallah kina tantar dubar kin yi alwala kina rera karatu mai dadi kuma idan wata matsala ta kaso zaki ce ai Allah madaukakin sarki yace kaza a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ki yanko shi ki ga yawa mutum ki ce to zan yi aiki da wannan alqur'anin ko zan yi aiki da wannan ayar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ki heta ki kuma garas garas dan Allah abu sa'adanci wace ce kuke ganin zama da ita zai ku dadi na mai ilimi ko yasa yace to yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wannan ilimi na addini kenan, ilimi na boko shi yana tafiya a banza. Wannan idan ta taso a gidansu kawai talla ake dora mata, tayi talla kunu, tayi talla koko, ta fito da awara, tayi kwalan kwalani, shikenan. Fatiha babu, alam tara kaifa babu, makarantar boko A B C D ya taso ta iya, E F G bata sani ba. Dan haka idan aka yi text message a wayar mai gidanta, ita kuma ta dauka tana wasa a gidan, aka ta karrin 30,000 ɗinka ta haigo, ita kuma ta yi deletion, ba ta san ba ko menene. Sai da abu ya wuce da wata uku aka ce an aiko wanda take ta lalala min da ina wasa na goge masa wasu sakonni, kuma ta goge mai da 30,000 ɗin shi. Da kuma ke da kika yi karatu kina wasa da wayar mai gidan ki kilirin kawai kuɗi ya shigo, sai kika tafi kina murmushi kika ce mai gida albishirinka, yace goro, tace wannan kuɗin da ka daɗe kana jira yanzu nan gashi ya faɗo, ina maka albishir da shi. Dan Allah a nan ilimin na boko zai yi amfani ko ba zai yi amfani ba? Zai yi amfani. Wata ilimin gidanku ya kawo wata na'ura ya aji, bai samu lokacin da zai muku bayani ba, sai tafiya ta kama shi. Amfanin na'urar ta zo, ke kika ɗauko mini kika duba kika karanta, eh in an yi kaza an yi kaza an yi kaza za ta iya aiki iri kaza, sai kika yi aiki da ita. Mai gidan ya zo ga abin da zai kin yi da na'urar kuma lafiya ƙalau, wata ita kuma da aka aje gigirim yadda ya aje ta haka take, ba abin da za ta iya yi da ita. Dan Allah a zamantakewar wace ce za ta fi daɗi? Wani lokacin mai gida na da wani sirri da yake so ya gaya miki, ga mutane sun nannage ya juya ya juya rasa yadda zai, da ya fuskanta ce ai waɗannan mutanen ba za su gane abin da nake so in faɗa mata ba, sai ya juya harshe sai ya gaya miki da Larabci kina ba Islamiyya, ko ya juya harshe ya gaya miki da Turanci, suna zaune amma kun biya buƙatarku. Dan Allah zai yi zamanto akwai alfarma cikin ilimi ko babu alfarma cikin ilimi, da haka duk wanda yake so ya mutunta kansa ya ƙara wa kansa daraja da alfarma, to kar a bata a zuwa wajen Islamiyya. Idan kin yi boko wannan ba dole bane kina aiki, duk ne tafai da kika gani kike ɗauka kina karantawa. Tatsuniyoyi da wasanni ne, ala'anda da angel ne, duba ki riƙa karantawa kullum, akwai ƙarin ilimi da za ki samu matsawar ki yi kawo. Malamai suka ce duk wanda bai kamata ya ɗaukaka ba da ya sami ilimi sai da ya ɗaukaka a wannan rayuwa. Duk wanda bai kamata ya ɗaukaka ba, an ji abin da nake, da ya sami ilimi sai da ya ɗaukaka. Shi ya sa in dai ado mace take so, tana so ta kera kishiyarta, wallahi ta yi karatu, ke ba kina ji ba kihiya ta ce to zo mu zuba, ana zuwa hada Qur'ani, to da ni da ke a gwada ta fara hada ce wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisuna. Idan kun ji an ɗora muku rabin izu, ita in sati ta kasa ba da hada, ke hada ce ki ce malam ƙara da habi ɗaya, bakin ƙure ta ba. In aka ƙara yi ƙara, in aka ƙara yi ƙara, idan an zo ana magana da Turanci ana labarai, ana labarai, kika ta kalle ki ta ga kin yi dariya kin fahimta kin san me ake ciki a kai, ita ta din din ta kasa ganewa. Wallahi akwai zarra tana fita a ciki. Wani lokacin ilimi kadai yana bambantawa tsakanin wannan da wannan, to shi ilimi adan mace ne kuma ilimi adan namiji ne. Malamai Larabawa suna cewa al-ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu wa yahdumu al-jahl bayt al-izz wa al-sharaf. Gidan da ba a san shi ba, ba a maganar sa. Idan akwai mai ilimi a gidan ana karatu, Allah yana daukaka matsayin wannan gidan ko ina sai an ji shi a duniya. Akwai mutanen da ba kowa bane ba su da kowace irin alfarma, a dalilin ilimi sai Allah kai su kowane irin matsayi da suke da bukata. Akwai kuma gidan da yake da kima da martaba da matsayi, da a garin ba isa ai magana ba sai a gidansu, amma sai suka yi karatu. Wallahi sannu a hankali ɗan gidan wata rana sai sun dawo abincinsu, duk abin da suke takama da shi sai an kwace. Saboda me? Saboda rashin karatu. Lokacin da Turawan mulkin mallaka suka zo su, duk 'ya'yan sarauta ke aka yi a kai su makaranta, sai aka ba da 'ya'yan talakawa da suka je suka yi karatu. 'Ya'yan talakawa tun da suka fara mulkin Najeriya har yanzu suke yi. Saboda me? Waɗancan sun yi wani karatu da waɗannan ba su samu su yi ba. Da haka shi ilimi ado ne a wajen mutum. Mu koma cikin Alƙur'ani. Huda huda tsuntsu ne aiko wace taba gani huda huda anan وتفقد الطيره فقال ما لي لا ارى الهدى هدى ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين annabi sulaiman yana tafiya in yana tafiya akwai tsuntsaye a cikin tawagar tafiyar yadda sarakuna suke ajewa nan shamaki nan waziri nan kaza nan waye to a tafiyar a sama da shi akwai tsuntsaye nan tsuntsu kaza ne nan tsuntsu kaza ne nan tsuntsu kaza ne an zauna annabi sulaiman ya duba sai ga ba huda huda ya juya hagu ya juya dama ina yake bayan wata faqada tsaira ya bincike ina yake yace ah me ya faru ne bana ganin huda huda ko kuma ya gudu ya uya sai ce la'azibannahu azaban shadidan yace nayi alƙawari sai na mai azaba mai radadi zan kawo shi zai dawo idan ya zo sai na azabtar da shi wasu malaman suka ce azabtarwa shine zai fige fukafukansa duka a ajiya kofar gidan tururuwa amma dai bai hudu nan azabar da zai ba amma dai masu kokarin fada yanzu ka mu tsuntsu wanda ke fige a aje a kofar gidan tururuwa dan Allah wannan ta mutune ne wannan ta mutune ne kike ganin bala'i in gwar kina zo ki gane dauki dan jinjirin ki inda ki aje tururuwa a kofar gidan da Allah kuma kike kina so ki bacci zai yi to azaba da tururuwa za ta barshi ba zai yi bacci ba kin ba za ki bacci ba annabi sulaiman ya ce la wa'azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu ko kuma zan yanka shi aula ya atiye ne bi sultanin mubin ko yanzu mun da wata hujja mabayyaniya in yazo da hujja da dalili to zai tsira hujja da dalili a cikin ilimi yake da haka ke wani duk abin da kika aikata ki tabbatar kina da matsala da ke da mai gidanki me zai magance wannan matsalar kina da hujja a alqur'ani ko kina da hujja a hadisi ko kina da hujja a zamanance abin da kika yi haka ake kuma shi ne daidai wannan shi ne dalilin da ake bukata a gurin kowace mutum da aka ta abin da zaki aikata a gidan ki tabbatar kina da alqur'ani in an yi sa'a aran ba ki keto ayar ki fada wallahi a dole kina da hadisi ki fada ba dan ki kure mijin ki ba amma dan ki gamsar da shi abin da kika yi ba rin wayo bane ba a zamanance haka ake yi kokari cikin dadabi da mutuntawa ki bada hujja ba a zauna lafiya kallon sai ce to hima aula ya atiyan ne bi sultanin mubin ko zo da hujja mabayyaniya fa makasa ghaira ba'id annabi sulaiman bayan wannan maganar ba dauki tsawon lokaci ba sai ga huda huda yazo yana zuwa da yaga annabi sulaiman ya san ransa ya baci kuma ya san hukunci za a masa sai ya fara magana ta ilimi sai ya ce ahabtu bima lam tuhiq bihi wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin yace annabi sulaiman na san abin da kai baka sani ba ilimi ya fara aiki kenan ko ahabtu bima lam tuhiq bihi na gano abin da kai baka gano ba a wannan tafiyar da nayi ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin daga garin saba wani yanki a kasar Yemen malamai suka ce yanzu yayi amfani da ilimin geography ya san wani gari da annabi sulaiman bai samu ba bai sani ba ya san al'adar waɗansu gari da annabi sulaiman bai sani ba wannan shine abin da ake karanta a geography shine abin da ake karanta a social studies to yanzu sai amfani da geography da social studies ya kwaci kansa a gaban annabi sulaiman yace ahabtu bi ma lam tuhiq bihi wa ji'tuka min saba'in daga garin saba nazo maka da labari wanda yake tabbataccen labari to duk sarki yana son zance yana son labari to ke ma mai gidanki idan kin fuskanci cewa dan wasu abubuwa sun motsa da kin yi tafiya kin zo shirya masa abinci mai dadi kara da abin da bai san da shi ba idan kin gano wata abin nan wata hanyar girki da ake a arewa 24 kika kalle wa mai gida fa kamar dar mu'amala ta dan yi rawa ci to bara in lige ta kafin magariba fassara abin da kika gani a zahiri kara da wani ke fare a cikin ajihohi cikin da ya zauna yana bude kwano sai ga wasu abubuwan da bai san da su ba sun halatta zai saka fuskashi ya goce ga masa mai gida in ka gama yau akwai wani labari da zai burge ka wannan to yana sauto wannan abincin zai ci ko labarin zai saurara to hima huda huda haka yi wannan waye ce waje ituka min saba'in bi naba'in yake daga saba na zo maka da wani tabbataccen labari annabi sallallahu alaihi wasallam ce menene labarin sai ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay, yace walaha arshun azim, yace wannan garin da naje na tada mata ce take mulki. Kaga yanzu Annabi Sulaiman bai san mata ba suna mulki, akwai sarakuna mata, yanzu an bashi ne wani ilimin da bai sani ba, yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, wani ilimin sai yace wa utiyat min kulli shay, duk wani arzikin duniya Allah ya ba ta, duk abin da ake tamaka ake alfahari da shi tana da akwai. Wa utiyat min kulli shay, bayan wannan sai yace walaha arshun azim, tana da karaga da ake mata fadanci mai matukar girma. Annabi Sulaiman ya samu labari wannan tafiyar da huda-huda ya ba tafiya ba ce kenan ta banza, shi ne abin da ake da bukata. Ke ma wata rana wani abu ya motsa kika buga wayar mai gida baya nan, sai kika ga cewa tafiyar ta dole ce da bukatar ayyuka, wata kila aiko miki cikin gaggawa mahaifiyarki ba ta da lafiya tana da bukatar agaji, kin buga wayar mai gida baya nan, wata kila tana gida a kwance ita dai, wata kila tana amai tana gudawa, wata kila ruwan jikin ta ya kare ta jira haibe gida ya zo, sai kika yi sauri kika tafi ki je ki ba wa mahaifiyarki agaji na gaggawa a tsaye da wannan amma a tsaye da gudawa a mata allura ta samu karfin jikinta kafin a gama ki dawo mai gidanki yanzu. Sai kika zo kika sanda yana kufula a kofar gida, yanzu kina da bukatar ki gamsar da shi cikin hankali, kar ba da ganga ya kufula ki ma ki kufula, ya aka yi kice uwa ta ce fa, to uwarki me aka yi, yanzu yana da bukatar ki masa magana ta hankali ta ladabi. Da haka shi ma na zuwa da ya ga Annabi Sulaiman sai ya bashi labari, yace na ga mata suna mulki, duk arziki tana da akwai, karagar da take zama ta yi mulki karaga ce babba, walaha arshun azim, tunda nake ganin karaga ban taba ganin katuwar karaga irin ta ba. Annabi Sulaiman sai yace sanan guru asadaqata am kunta min al-kadibin, za mu bincika labarin ka mu gani gaskiya kake faɗa ko ƙarya kai mana, in ƙarya kai wancan abin da aka yi la u'azibannahu azaban shadidan aw la asbahannahu har yanzu kana nan, in kuma gaskiya kai to wannan labarin ilimin da ka zo da shi zai kwace ka, yace sanan duru a sadaqata am kunta min al-kadibi. Annabi Sulaiman ya tsara yadda za a je a ga mulkinsu da yadda za a ga mulkinta da yadda za a ga abin da Hudayr ya bada labari gaskiya ne, aka ji aka gano aka tadda gaskiya ne, ya tura mata wasiƙa, to ku taho daga wannan kasar taku ku zo inda nake, kuma kafin ku zo ku tabbatar kun musulunta. Yanzu dalilin ilimin tsuntsu aka jawo mutanen Yemen suka musulunta, kafin su zo Annabi Sulaiman ya ce ko bara a nuna mata sun fi mun fi ta, kafin su zo suka yi magana tunda suna takama da arziki aka ce to a hirya kayayyaki na gold da zinare da lu'lu'u a furke su a kai wa Annabi Sulaiman, idan an ba shi gaisuwa ya karba, idan mai kwaɗayin duniya ne to zai manta da maganar da'awa, idan kuma addini ya dame shi to wannan abin da zamu kai mai na duciya ba zai dame shi. Da su can fada suna ce masa nahnu ulu ba'sin shadidin ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fawdili ma za ta'muri, suna ga mata muna da karfin yaki muna da kayayyakin yaki, in kika umarce mu yanzu dan zamu yi fada da shi, zai gare bata karba ba, sai tace amma dai wal amru ilayki fawdili ma za ta'muri, tace to mu zo da dubarar wannan mu shuna masa kudi. Annabi Sulaiman shi kuma sai ya tura ƴan leƙen asiri, akwai tsuntsaye suna makale duk abin da ake faɗa suna ji, fur sai suka dawo, za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza, kuma Allah ya hore mashi wa utina ko wa ullina mamtika tsayi wa utina min kulli shay, Allah ya sanar da mu abin da tsuntsaye suke faɗa. Annabi Sulaiman ya samu fatar ansa, dan haka kafin su zo garin shimfiɗa da za a yi a taka yazo sai aka yi shimfiɗa ta gwalagwale da kayan zinari, ke kin zo da dan zinaran ki a cikin ƙwarya, ya kika tada an miki shimfiɗa an yi adan garama da hikiya fito, kina tsammani irin dan zobe ne kika zo da shi a hannu, sai kika kujerar da yake zora gaba ɗaya da azurfa aka narka ta aka yi an na kika fito zo miki kike zaki ka ji da shi, to abinda Annabi Sulaiman ya sa aka yi mata kenan. Karagar da take takama da ita ce mulki, ta baro gida kanta zo sai yace aje a dauko gadan mulkin nata a kawo shi, wa zai zo da shi, wannan yace zan zo maka da shi a kwana kaza, wannan yace zan zo maka da shi kafin ka zo da shi, karshe dai wani yace qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu, daga idanka kafin ka dawo da shi na zo da gadan, haka aka dauko gadan aka aje a gaban Annabi Sulaiman alaihi salam. shi ma ya gwada mata bajinta ta mulki sai ya ce nakkiru laha arshaha ku canja gadan fasali mu gani cewa kuma atahtadi am takunu min alladhina la tahtadi za ta iya gane gadanta tana da tunani ko ba ta da tunani wannan hukumar da ilimi ke amfani da shi kenan galibi mata ana auna su ba su san lokacin da ake auna su ba galibi ana gwada su ba su san lokacin da ake gwada su ba ba wani namiji da in yana da hankali yana da tunani zai wuce auren mace ba tare da ya gwada ta ba a zancen da za ku yi akwai gwaji a shawara da za ku yi akwai gwaji zai bude miki wani babin yana so ya gani ya amana ki take da kamewarki wani zai iya saka layi ya gani cewa to ɗan layin ce ko ba ɗan layin bace ba ana gwada mata wallahi ba su san ana gwada su ba to idan mace mai garas garas sai mahaukaciya da an ce gaba sai ta ce to har nayi gaba da an ce yamma he ka zo ita har ta wuce gudu sai ya ce to ita ma wannan matar kar a barta haka gadan a canja mai fasali ita da abin da su san gadanta fari ne to yanzu inda a mai fenti a nan a masa ɗige-ɗige a yi fulawoyi a yi hoton tsawi a yi yanzu ba an canja masa fasali ba sai ya ce to mu gani tana da hankali ko bata da hankali tana da basira ko bata da basira da ta zo aka tambaye ta wannan gadan naki ne ta juya ta ga da ƙafafun da tsayuwar da wane ne kamar shi amma kuma an masa wani fenti an masa wata kala an masa wata liƙe-liƙe an ƙara masa sai ta ce ka annahu hu kamar shi sai ta ce kai shi ne an dai masa canje-canje ne da wane ne daga nan annabi Sulaiman ya fara gane kaifin hankalinta da tunaninta to amma aka yi ta samu kaifin hankali da tunani akwai nazari da amfani da kwakwalwa abin da ya ɗauke mu akan haka shi tsuntsun wannan alhuda-huda abin da ya kubutar da shi azaba a hannun annabi Sulaiman abin da ya kubutar da shi yankawa wannan ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi shi yasa Allah ya ce wallazina utul ilma darajat waɗanda suke da ilimi Allah yana ƙara musu wata daraja da ɗaukaka sahara masu dabbo da tsafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wanda ya je wajen boka ma ko ɗan sihiri ko ɗan tsuntsu yana zuwa gurinsa ya yi asarar sallar kwana 40 me ya faru ne ni mai gida Allah na kasa gane abin da ke tsakanin da mai gida fihi yake sai fihi ya za a miki da sahaba da wala kima da cewa da walaki kin zubar da sallaki kina zuwa kina tambaya kin zubar da sallaki ta kwana 40 yana baki labari kina gaskata shi kuma yanzu kina da bukatar ki dawo cikin addinin musulunci abin da yake halakar da mata da yawa ke ita ba ta so ta ga canji a gurin mai gidanta in ta ga canji ya za ki dawo da canjin da ilimi ake dawo da canji da zamantakewa da iya mu'amala da tausasa kai haka ake yi ba da girman kai ba so wannan sahara din matsafan an hada su sun yi zama da annabi a Musa alaihi salam lokacin da zai wa'azi ga Fir'aun aka ce to ayye kuwa mana duk kwararrun masu sihiri a kawo su su abin da ya kwace su ilimin sihiri ƙarshe sun kure shi ne abin da ya kwace su da aka ce ma duk abin da za ki yi ki tabbatar kin kai ƙarshe wallahi idan kina so ki zauna lafiya idan mijinki yana son kwalankwalami to ki fi kowace mata iya kwalankwalami a garin ku idan mijinki yana son kwado to ki fi kowace mata iya kwado ba za a cike gurbin ki ba wallahi da kun yi dan fada kika dan daga ki jiki gidan ku kan zuwa to in yaje sai kwado zai ji bukata ba ta biya ba in wata kai kwado zai ji bukata ba ta biya ba in aka mai kowai da makwabta zai ji ba ta iya ba abin da ake da bukata lalle ki samu abin da duk duniya ba wanda za ta zama kuɗin ki ki iya kuma kar ki yi garaje babban abin da yake damun mata shine wani lokacin ganda shi kuma Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan sai ce inna Allah yuhibbu min al-abd idza amila amalan an yutqinahu Allah yana son bawansa idan zai yi wani aiki Allah ya ga bawan ya iya wannan aikin da gaske da aka ko girki zaki ba gidan ki karki oya oya wallahi idan kika yi oya oya idan matsala ta zo shi ma cikin oya oya zai magani matsalar wannan so idan kika shiga kitchen ki natsu idan zaki gyara daki ki natsu in zaki gyara falo ki natsu in zaki yi shara kasar gida ki natsu ya kamata kau a zuba zanen tsintsiyar ki idan gidan rairai ne zuba zanen tsintsiyar ya zama to kai wani design yake fiddawa
in aka yi shara haka da to mai girin zo ga sawun din yadda aka yi sharar kansa wani design ya bada na musamman sai sai kai wannan mata ta bala'i ce wallahi ban taba gani mai yara irin ta ba wallahi ni abin da ake da bukata idan kika tahi zaki wanki ya zaman to wankin daban yake in aka yi kal sai ya komo kamar yau aka kayan daga China idan ya ajje kayan sa kafin ya zo ya wanke ki nemi dutsen guga a koya miki guga a koya miki da takwar a koya miki da electric ki goge ki ajje tsaf wallahi idan baki nan to ba za a iya fafe gurbin ki ba to waɗannan masu sihirin sun kai kodoluwa sun kai ƙarshe Fir'auna ya gayyato su dan su kure annabi Musa sun kure a takar sihiri annabi Musa da yake ba sihiri bane da yake fa sandarsa Allah ce fa izahiya talqafu ma ya'kufu sai ga hiyar sandaran sannu a hankali tana cinye duk abin da suka sa na tsaki an ce shugaban su makahu ne da kare cinyewa sai ce me yake faruwa sai aka ce ai duk igiyar da muka jefa duk sandar da muka jefa wannan mutumin yana saka sandarsa gaba ɗaya ta cinye sai ya ce a karɓo mai sandar a karɓo masa sandar sai ya shafa ta daga farkon ta zuwa ƙarshe sai ya ji yadda sandar take haka take sai ce wallahi wannan ba sihiri bane saboda sun kure a sihiri ba wani sihiri da za a yi sama da nasu so da aka samu abin da ya gagare su ya taba sai ce ba sihiri bane Allah ce fa ulqiyas saharatu sajidin nan da nan masu wannan sihirin gaba ɗaya suka gurfana suna masu sujada ga Allah madaukakin sarki sun yi imani yanzu dan sihiri da aka ce in ka je gurin ka kare sa sallar kwana 40 amma yanzu ga sihirin ya masa jagora ya karba asilin musulunci yasa da yake cewa har da wanda ba su cancanta ba ma Allah ya ɗaukaka su dalilin sun yi ilimi Allah ya ɗaukaka su da haka kenan ilimi ba abin banza ba ne ba ƴan uwa mata ku ba da lokacinku wajen fahimtar addini madadin ya zamanto kallon abubuwan da ba su da amfani ne a wayoyinku sa abubuwa masu amfani wata za a ga da fina-finai wasu na kirki wasu na batsa wasu na ƙarya kuma abin mamaki wai mai laba tana zuwa islamiya amma kuma wai karo suke koya mata tarbiyya wannan abin akwai mamaki a ce kina gidan mijinki kun rabu da iyayenki lafiya kin musu biyayya an kawo ki gidan miji kina zaune a gidan miji kina tarbiyyar iyayenki watakila a iyayenki ma hadda ma da ta alqur'ani amma kuma ga wata can bata san yi fada da ubanta tana zaman bariki tana zaman kanta tana cuɗanya da maza kuma wata na koya miki tarbiyya dan Allah wannan babu rena hankalin matan aure a ciki dan Allah idan kun yi tunani ba a ci zarafin ku ba galibi wanda nake gani a gabana iyayen ku lafiya kala kuka rabu da su lafiya kala kuke zaune da mazajen ku kuna ƴaƴan da Allah ya danka amana a hannun su kuna musu tarbiyya yanzu dan Allah waɗannan mutanen su ne za su sa muku tarbiyya idan kun yi da wasu sa muku tarbiyya ba to ya akai kuka watsar da tarbiyyar addini kuka bada hankali akan waɗannan abubuwa din ya kamata ya zamanto wayoyinki abubuwan arziki ne a ciki applications din ya kamata ya zamanto masu dauke da karatun alqur'ani ne masu dauke da karatun hadisi ne masu dauke ne da azkar masu dauke da abubuwan da za su amfane ki a duniya ki su kara miki basira a lahira idan za ki kallon ya zamanto kallon abin da zai kara wasa kwakwalwarki sai ya bude tunaninki ba abu bane kawai da za ki yi shewa a koya miki tsiwa da rahin dunya wannan ne ya kamata so ilimi yana da amfani masu zuwa islamiyya a ƙara masu baiwar karatu da kokarin haddacewa a dage a karanta a haddace in an karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi kokari a tabbaka shi wallahi yana muku rana a lokacin da ba ku iya ganewa na faɗa a karatu na ƙara faɗa akwai littafin da muka sa a karantar makanta al-qala'idu zahabiyya ɗaya daga cikin mata duk lokacin da aka yi karatun hadisi in ta tadda wani abu da ta wa mijinta kuskure ita ta wa kanta alƙawari duk abin da ta karanta za ta yi shi kokarin gurgurar hali shi ne dalilin ta zuwa islamiyya duk abin da aka zo in dai ta san ta yi kuskure to wallahi ran da ta koma gida tana kuka za ta gaya mijin abin da nema lokaci kaza ban san kuskure ba ne yau mun karanta hadisi kaza ka yafe mun kuma na yi alƙawari ba zan ƙara ba wallahi ba a gurinta nake ba wani lokaci ya suka samu tangarda da mijinta wata kil tana jina wata kil mijin yana jina da suka samu tangarda da kansa ya zo ya same ni ya ce mallam abba na zo gurinka abu kaza ya faru tsakanina da iyalina ya ce amma yanzu last hope ina kai ne ya ce wance akwai littafin da kake karanta musu ne kaza ya ce wallahi ba a taɓa karanta wani abu da aka yi kuskure ba ta koma gida ba ta ban haƙuri akan ta ba kuma ta gyara ka ga me ilimin kenan ya mata amfani ta karanta ne dan ta gane to ke ma idan kika mai da rayuwarki zaki karanta ne ba dan a ce kina da tarin ba kina da a'a abinda nake na kuskure ke gyara wanda yake na daidai ke aiwata yace wallahi haka al'amari yake amma yanzu ga abin da ya faru yace ka shiga cikin al'amari nace na alƙawari zan shiga naji bangaren sa naji bangaren ta kuma Allah ya ba mu mafita a cikin al'amari din so amma menene ya kwace ta shine ta karanta hadisin manzon Allah ta yi alƙawari za ta yi aiki da hadisin manzon Allah ya jawo mata yabo a lokacin da bata san ma za a bai ta da wannan abin ba so kenan duk wanda ta karanta alƙur'ani dan neman yardar Allah ta karanta hadisi dan neman yardar Allah alƙur'ani zai maka rana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai maka rana idan yar boko ce ta yi bokon da gaske ita bokon akwai ran da za ta yi rana wallahi boko tana da amfani boko tana da tasiri so mu karanta addinin mu karanta zaman ƴan kauye mu karanta littafin ubangiji mu karanta zaman ƴan kauye mu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu fahimci addinin mu mu dabbaka bokon mu yi ta yadda ya kamata yana da tasiri a cikin rayuwar mu yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja wallahu shi Allah madaukakin sarki bi ma ta'amaluna dangane da abin da kuke aikatawa kabirun Allah mai cikakken labari ne ina ga zamu tsaya akan wannan ayar abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace game da yan uwa mata da yawa suka sani yau kwana uku kenan da rasuwar kanan mahaifina ba kwana kenan yan uwa sun yi tsammani ba za mu yi karatu ba to amma na ce ba mamaki akwai wanda za su taho daga nesa ba su da labarin abin da ya faru da aka dace to mu yi haƙuri mu yi karatun yau kuma sai mu ba da uzurin na gobe dalilin dama akwai tafiya da zan yi rahin ne yasa tafiyar ba ta yiwu ba to sai mu yi amfani yau dai mun sauke haƙin ƴan uwa da suka zo kuma suna da masaniya gobe ba za a yi ba ko ba za ta baro gidanta ta taho da abin da ta taho dai shi ba ta same shi ba sai ya zama to sai sati na sama rana ya ce ya sha Allah sai mu da ita kuma sai mu talata da laraba da izinin Allah madaukakin sarki shi kuma da yarasu din muna addu'a ubangiji Allah ya ji kan shi Allah ya gafarta mashi Allah ya yafe kurakuransa Allah madaukakin sarki ya bawa iyalansa da ƴan uwa da dangi jure hakun da aka yi ƴan uwan mu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya kafin shi da wanda suka mutu a tare da shi da bayan shi muna addu'a ubangiji Allah ya ji kan su Allah ya gafarta musu Allah ya ji kan mahaifan mu kuma da suka tausaya mana muna kanana yadda suka yi dawainiya da mu suka shafa ma da mu ubangiji Allah ya saka musu da mafificin sakaya ya saka musu da mafificin alkhairi mu kuma da muke raye ubangiji Allah ba mu ikon cikawa da imani Allah ya tsare mana musuluncin mu ya tsare mana imanin mu ya sa mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a filin alkiyama muna mabiyansa Allah ya sa mana cikin wanda zamu bari bayan sa mu bara masa baya wajen tafiya gidan aljanna ubangiji Allah ya karba ayyukan mu ya tsare mana su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai an tambayi da aka rubuto kamar haka wannan takaice Allah mai da malam gida lafiya amin malam wancan satin aka yi magana akan cewa miji bai kira matarsa ba da sunan mahaifiyarsa to malam na kar ya kira matarsa da sunan mahaifiyarsa to malam zai iya kira matarsa da ƙanwata ko ƴar uwata kuma malam koda budurwa ce da saurayinta Allah mai da malam gida lafiya eh ba suna ba aka ce kamantawa yanzu idan sunan budurwarsa sunan mahaifiyarsa ne idan ya kira sunan wannan ba matsala watakil sunan mahaifiyar shi Amira sunan budurwarsa Amira idan ya kira ta da Amira ne mene a ciki ba matsala ko ba sunan aka yi magana ba ya dauki cewa mu'amala tsakanin shi da wannan matar kamar mu'amala ce ta aure tsakaninsa da mahaifiyar shi wannan kai tsaye haramci ake magana a kansa idan kuma za a yi goko ne soyayya irin ta ƴan zamani to ita idan ta ce mai dadi to shi kuma ya ce mata momi na idan ta faɗi dadi wannan ita ce ta jiyo ta iya kamba ma shi ta bahi cewa eh tana maka kallon kamar ubanta ko ya fi ubanta kamar da shari'a ta tabbatar wannan babu laifi amma shi ba zai kira ta momi ba bare kira ta sista ba bai dacewa saboda karya ba duka wancan hadarin koda ba shi yake nufi a zuciyar shi ba amma zai iya karya sunan kamar da muka wuce a karatun al-adabul mufrad kamar na na Aisha idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya tamba mata ya hura mata kai sai ce mata Aish kaga kamar akwai nau'i na soyayya ta zamani a ciki eh kamar idan aka sahi rubuta invitation za ga an ce wane ne wani suna ya kamata mu yi amfani da shi za ga ga sunan yadda ake kiran shi amma za ga an faɗo na suna na zamani to babu laifi miji yake ga matarsa irin waɗannan sunayen na zamani ina taka tsantsan ne wajen bada misali kar in bada kai daidai da sunan wata a ce ne afi zabunta ko in faɗa a ce budurwa ce ko budurwa ba za wara ce to shi yasa da nake taka tsantsan amma dai duk abin da za a faɗa na lissafi kun san menene lissafin da ya kamata a faɗa babu laifi miji ya faɗa da turanci ko da larabci ko da karyawa ko da ragewa ko da karawa ko ya sa mata wani sunan na daban babu laifi mata sukan yi maza sukan yi my love my hubby my kaza to duk abin da ake nuna cewa fifiku wannan babu laifi za a iya yi madam uwar gida ranke dade hajjaju ko a cikin sunanta ko a aron suna wannan babu laifi amma abin da zai baci da cewa yar uwa ko uwa wannan shine abin da ake so mutum ya kiyaye wajen mu'amala ita mace kuma duk abin da ta faɗa yayi daidai matsawo zai ƙara mata kauna da fahimta tsakaninta da mai gidansa assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya amin malam tambaya ta anan ita ce malam mace ce mijinta baya zuwa gurinta a farkon dare har sai cikin dare ita kuma matar Allah ya jarace ta da wahalar komawar bacci da kuma ciwon kai bayan tayi wanka mallam idan yazo tace masa a'a ita ma tana cikin tsinuwar mala'ikun ne eh tana ciki tunda ta san mijinta baya zuwa mata sai a ƙarshen dare ta juya kwakwalwarta ta juya tunaninta ya koma haka jikin dan adam ana sarrafa shi yadda aka sarrafa jikin dan adam haka yake sarrafuwa zan ba ku wani takaitaccen misali a zamanin jahiliya duk wata mata da take kasashen larabawa ba ta zuwa biyan bukata sai da daddare tun daga safe har a zo sallar isha cikin ta ba zai taɓa ci ba ba ta bukata ta tsuguna ba an juya gangan jikin ya koma haka kuma duk wani namiji idan dare yayi baya bukatar ya tsuguna har sai gari ya waye ya aka yi an juya tsarin jikin ya koma haka to shi ma mutum yakan juya tsarin jikinsa wata kila na da bukatar bacci bayan sallar asubahi idan aka ce ana so a cire shi ya koma bacci bayan karfe 10 za a iya mace tana kwanciya bacci karfe 8 idan ta yi programming za ta cire jikinta daga bacci karfe 8 ta koma karfe 12 ko karfe 1 da dare za ta iya tana so ta sa wa kanta duk karfe 4 dare za ta tashi kuma da tashi ta gama sai bayan karfe 8 za ta iya so ita ma ta juya ta koma daidai da abin da mai gidanta yake da bukata shine zama lafiya mata da yawa suna kuskure sukan ce za su juya masu gidansa su dawo daidai da yadda suke so anan da kuskure yake faruwa musu mace ce za ta yi hakuri ta juya ta dawo daidai da abin da mai gidanta yake so na faɗa a wata lakta mace idan ta auri maza 10 yana nufin za ta juya rayuwarta sau 10 kenan ita ga yadda Allah yake da ta je gidan miji zai daura ta a tarbiyar da take shi idan Allah ya kaddara zaman su ya kare ko ya rasu in ta aure wannan mijin da abin da ta sani a gidansu da abin da ta sani a wannan mijin ba sai za ta sada a wannan gidan ba sai ta sake juyawa in ta bar wannan gidan sai ta sake juyawa in ta bar wannan gidan sai ta sake juyawa in ta bar wannan gidan sai ta sake juyawa to Allah ya san mace za ta iya jujjuyawa da duk halin da ta samu kanta yasa Allah halice ta haka yanzu na miji inda shi ake aure a kai shi inda ake so a ajihi da an samu matsala yanzu a ce namiji aurensa ake yanzu wata ta aure da ta kai ni Port Harcourt zaman ba zai iya ba ba za ta iya rike ni ba a ce amma mace yau idan ka aure ta anan ka kai ta Port Harcourt to za ta iya juya jikinta gaba ɗaya ta koma al'ada Port Harcourt cikin sati ɗaya sati biyu za ta yan koke-koke da ɓacin rai da barin gida da waye amma da an kwana biyu ya ganta yar Port Harcourt idan aka bar Port Harcourt aka ce mijin ya dawo ta raba da zama da sun sake daukar kansu sun dawo ta raba bayan kwana kaɗan za ta koma ita raba so ita mace tana iya juyawa daidai halin da ta samu kansa to ita ma wannan bayar Allah ta ji tsoron Allah ta juya daidai halin da mijinta yake so same ta za ta iya in ta yi gardama kuma ta sanar da matsala tsakaninta da ubangijinta idan kuma abu ne da tabbas ba yadda za ta yi bisa wata halitta da Allah ya mata tana da matsala tana da damuwa to cikin mutunci babu laifi ta zauna ta karanta wa mijinta ta masa bayani ta nemi alfarma a yi mata canji daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza saboda matsala da take samu da rayuwa da matsala a cikin lafiyarta da tutuwa wannan babu laifi sai a tattauna a samu fahimtar juna a ciki malam muna da ko muna addu'a ne Allah kara malam lafiya da tsawon kwana amin to Allah yadda Allah ya kara muna baki daya dan Allah malam tambaya muke malam wata baiwar Allah ce ta kasa azumi a matsin na okay a matsayin ba ta lafiya sai likita yace sai ta sauke azumi to sai tace za ta ciyar sai mijinta yace ba za ta ciyar da abincin sa ba gashi ba ta da halin ciyarwa da nata kudin ba shin malam yaya suke da mijin muna so a fahimtar da mu dan mu amfana gaba daya bisalan Allah mai da malam gida lafiya to ita mijin likita ya ce mata ba za ta iya azumi ba dole tana da bukatar ciyarwa kuma sai Allah ya kaddara mijinta ya hana ta abin da za ta ciyar kuma ta nemi abin da za ta ciyar din ta rasa shikenan fattaqullaha mastata'tu in ta samu damar da za ta dauka a cikin abin mijin nata ta bada dan shi yake da haƙi ya bata abin da za ta ciyar din ta samu dama ta bada wannan ya sani ko bai sani ba ya fita idan kuma mijin shi ma bai da hali ne iya abin da ya kawo iya na bukatar sa ne ne shi ya samu a kullun ba ta da shi mijin ba ta da hali to iya abin da yake ya sara a gare shi ne za su iya samu bacin sun ci abinci sun koshi abin da zai iya mata saura dabino ne kwaya daya in ta dauki wannan dabinon kwaya daya ta bada aniyar ciyar wata wannan rana da izinin ubangiji Allah madaukakin sarki zai karba mata dabinon ma ba ta da shi ba za ta samu ba kuma Allah ya gani ta iya ta kokarinta kuma ba sakaci ta yi ba ba so bane ba ta so ta bada har in ta mutu ba ta bada ba wannan babu laifi za ta iya bada wasiya to an biyo ni ciyarwa azumi na wajen kwana 90 na shekara uku kenan na rasa abin da zan ciyar a cikin ƴaƴana wanda Allah ya sa ya samu hali ya ciyar mu idan an rasa wannan babu laifi ne ya saukata a kanta wannan fadin fattaqullaha mastata'tu yana aiki a kowane bangare na rayuwar mu Allah ubangiji ya iya mana Allah ya samu hadu da ubangiji lafiya kalau muna masu karfafun ibada سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما لا يفهم من الدعاء الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم نعم نعم nam halin zamantakewa da ake a majalisa daga me matsayi ne sai me matsayi daga me daraja sai me daraja su wadancan kamar basu dade a musulunci ko musulmi ne to amma ai ake son tsaffin hannu irin sai na Abubakar irin su Umar su matso kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ne sun riga sun tsare gurin sai aka ce to su matsa wadancan din su shigo shine abin da ake magana akan shi wallahu ta'ala wa alaikumus salam Na'am. Idan Na'am. 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 Now. Now. To sai ku canja shi ne fa alkhairi. Abin da ya faɗa gaskiya ne. Tambaye da take wani malami ne ta jiya ce idan mace tana sallah sai wani bangare na tudun kafar ta ya fito ciki. Ko ko tafin kafar ta daga baya ya fito ciki. Sai ce ba ta da sallah. Gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ne. Idan mace tana sallah tun daga farkon fara sallah har ta kare sallah abinda aka yi da ya fito tafin hannunta da shatin fuskar ta ne aka yi da ya fito fili da aka ji lokacin da za ta yi sallah ta wakan ta rufin asiri ko ta nemi zulme mai riga ko ta nemi zulme mai hijabi ta sa ko ta sassauta zananta ta yadda zai rufe kafarta ko da ta yi sujada ba za a gani ba zananta zai rufe mata har ta yi sallah ta kare wannan shine zaman ta lafiya kalau wannan yasa ko matan sahabbai wani lokacin suna da riguna amfani wannan rigunan sallah a cikin gida za su yi amfani da riga kaza da zane kaza da wa idan lokacin sallah yayi sai su cire wannan rigar su dauko rigar sallah kirim sai su zuba ta hannun ya lime a ciki kafar ta ciki a ciki wani lokacin bacin ta sauka ma za ka ga rigar ta sauka kasa idan iya ta tsawon mace wannan ne haka to in za ta yi sallah ta samu rigar da za ta zama ta mai tsawon haka to za ka ga abin da zai sauka a kasa zai rufe mata kafafunta har bayan lokacin da ta yi sujjada wannan ta zauna lafiya sallah ko ta nemi safa idan za ta yi sallah ta zuba safa a kafarta da zama kamar air ball da aka inda ya su jada ko da zananta zai yaye safar za ta rufe mata kafafunta wannan shine yasa zama alkhairi a rayuwar sallar mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mata na sifatu aqlin wa dinin ya faɗa ne da ilimi mata suna tauye addinin su ba tare da sun ankara cewa suna tauye ba ba so su yi hijabi wanda yake mai mutunci mai fadi mai yalwa kuma wanda zai rufe jikin su a lokacin da suke sallah sallar su akwai haɗari sama da sallar namiji namiji wannan lokacin da kayan bacin sa mai sallah lafiya kalau kuma ta karbi amma mace tana da bukatar ta yi kasa tsantsan wajen fitowa da wajen sallah da wajen rufe jikinta da al'aurarta wannan shine bai mata mutunci ya fi mata daraja wallahi ta'ala
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم احفظنا بالقران واجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا بمعاصينا وعلمنا بما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل اصحاب النهار وجعلنا حجه يا رب العالمين وكافئك بنا علينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربانا صغارا اللهم اغفر وارحمنا واعف عنهم واعف المذنبين وكفر خلوهم وانصرهم من الشيخ لا يحسدون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله يسلمك.